A shekara ta 2012 zuwa 2013 ne gwamnatin jihar Kano ta wancan lokaci taranci kudaden sama da naira miliyan 4000 daga asusun ɗan fanshin jihar domin gina wasu rukunin gidaje bisa wani tsari na haɗin gwiwa domin saka jari. Tunda fari dai sai da wannan fasali ya fuskanci turjiya daga wani sashi na ɗan fanshin jihar, amma da yake aikin gama ya gama tilas ta sanya suka haƙura. Ko da yake an gina waɗannan gidaje a mashigar birnin Kano daga Zaria da kuma wasu akan titin zuwa Ɗanbata idan ka fita daga birnin Kano, sai dai bayan wasu shekaru wasu daga cikin ɗan fanshin sun shigar da korafi gaban hukumar EFCC dangane da makomar kuɗaɗen da aka ranta daga asusun hukumar fanshin. Bayan fiye da shekaru 10 wannan batu na gaban hukumar ta EFCC. A ƙarshen watan na Maris da ya gabata ne hukumar ta EFCC ta mika takardun mallakar gidajen 324 ga hannun hukumar kula da ɗan fanshin jihar Kano a madadin kuɗaɗen su naira miliyan 4.1 da aka yi amfani da su wajen gina waɗancan rukunin gidaje. Kwamare Salisu Gwale shi ne shugaban ƙungiyar ɗan fansho ta Najeriya reshen jihar Kano.
Waɗannan gidaje an soma su, waɗansu an gama, waɗansu ba a gama ba. Saboda da za ka zo ka ce za a bamu da waɗanda ba a gama ba, da waɗanda aka gama aka ce muka ce a babu wanda zai mana wannan abu. An ɗauki kuɗin mu liquid cash, sannan kuma za mu da gidajen ma da ba a gama ba. Ba irin mutanen da ba mu yi ba, irin zakin da ba a yi mana ba. Muka ce mu ba mai da ba. Kuma da aka ma zauna aka yi lissafin aya ko kuɗi na da aka ce wai sai mun yi suko saboda an raina mu. Ni kuma lokacin saboda ni ne custodian na yankin na ce ba wanda zai mana wannan kuɗin mu sun daɗe. Ba su da riba ba kuma yanzu abuwa ce da mu an yi lissafi da waɗannan gidaje 324 sai kuma an zo mun yi cikin kuɗi.
Shin dai Alhaji Habu Muhammad Fage da ke zaman shugaban hukumar kula da asusun ɗan fansho na jihar Kano ya tabbatar da karɓar takardun waɗancan gidaje.
Abin muhimmi shi ne an kai ƙara ga abin saki so, to dai an yanke hukunci ga gidaje 324 ya fi sada ta amsa. Muna takardun yanke hukuncin nan da listin gidaje daga baki da an bamu.
Kafin isa EFCC ta shiga a hannun wa waɗannan gidaje suke?
Gidaje a hannun gwamnati suke. Tunda gwamnati ce ta rashi kuɗi ta gina, da zama cewa to kuna da kuɗi kuna sayar da rodi.
Yanzu ka tabbatar da cewa EFCC ta ba ku takardun gidaje, menene mataki na gaba?
Mataki na gaba za mu zauna da membobi na board za mu yanke hukuncin abin da ya kamata a yi kan gidajen.
Dangane da yadda ya kamata a yi da waɗancan gidaje da hukumar EFCC ta yi nasarar baiwa 'yan fanshin kuwa. Alhaji Salisu Gwale shugaban 'yan fanshin na Kano na cewa
dan a biya mutane haƙƙinsu saboda mu muke wakiltar wasu mutanen da mu muke tare da mutanen da mu muka san irin mutanen da suke ciki. Mutanen nan ka kalle su za ka iya yin kuka ma idan ka kalli wani a irin yanayin da yake ciki.
Yanzu haka dai hukumar kula da asusun fansho ta jihar Kano na bin gwamnatin jihar Kano bashin kuɗaɗe sama da naira miliyan 30,000, al'amarin da ya sanya galibin ma'aikatan gwamnatin jihar ke kwashe fiye da shekaru 4-5 kafin su sami haƙoƙinsu na sallama bayan ritaya daga aikin gwamnati. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.